Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba 12 ga watan Yuni shekarar 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma su na kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu ne a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da hantsi. Baba Yakubu Makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa wani matashi mai shekaru 32 da haifuwa yayi nasarar zama kakakin majalisar dokokin jihar Oyo. Lamarin da ya kai shi ga zama kakakin majalisar dokoki mafi karancin shekaru a Najeriya. Kamar yadda muka alƙawarinta muku a shirinmu na safiya, za mu kawo muku ci gaban hirar wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwali da tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido, wanda ya bayyana matuƙar adawarsa ga sauya ranar demokuraɗiyya a Najeriya daga ranar 29 ga watan Mayu zuwa 12 ga watan Yuni. Bayan haka za mu kawo muku maimaicin ciki, wato shiri na ciki da gaskiya. Akwai kuma sharhin jaridun Kamaru, sai kuma sakonni da kuka aiko mana ta hanyar waya. Amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Ma'aikatar lafiya ta kasar Uganda ta tabbatar da cewa wani yaro dan shekaru 5 da haihuwa ya kamu da cutar Ebola, lamarin da ke nuna a karan farko cutar ta yaɗu zuwa wata ƙasa, annobar da ake gani a matsayin mafi girma ta biyu a tarihi. Yaron ɗan asalin ƙasar Congo ya isa ƙasar Uganda ranar Lahadi shi da iyalansa, kuma an keɓe shi a asibitin Kesese, birnin da ke kan iyaka da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Wannan labari na zama tamkar kuma baya ne ga ma'aikatan lafiya da suka kwashe watanni suna yakin da yaduwar cutar zuwa wasu ƙasashe daga Congo, inda sama da mutane 2000 suka kamu da cutar a cikin watanni 10 da suka gabata, kusan mutane 400 cikin su sun mutu. Ma'aikatan agaji daga hukumar kare yaduwar cututtuka ta Amurka CDC da hukumar raya ƙasashe masu tasowa USAID sun yi ta horarwa tare da bada rigakafi ga ma'aikatan lafiya a ƙasashen irin su Uganda da Rwanda da kuma Sudan ta Kudu, baki ɗaya ƙasashen makwabta ne ga ƙasar Congo wadda ke fama da cutar. Tun shekarar 2013 ne annobar cutar Ebola ta ɓarke, ta kuma kashe kusan shekaru uku, ta yi sanadiyar rayukan mutane sama da 11,000 a ƙasashen yammacin Afirka. Shugabannin 'yan adawa a Sudan sun amince da kawo ƙarshen yiwa gwamnati Bore da yajin aiki su koma kan teburin tattaunawa da majalisar soja da ke mulki domin samar da kwamitin miƙa mulki ga farar hula. Ita kuma majalisar soja ta amince za ta sako dukkan fursunonin siyasa ta kama, a cewar jakara na musamman daga ƙasar Habasha Mahmud Darir lokacin da yake magana da manema labarai a jiya Talata. Ya ƙara da cewa baki ɗaya ɓangarorin biyu sun amince da komawa kan teburin tattaunawa cikin gaggawa domin samar da hanyar da za a miƙa mulki ga gwamnatin farar hula. Tun farko dai shugabannin masu zanga-zanga sun ce kiran zaman tattaunawa da majalisar soji ta yi ba na gaskiya ba ne, biyu bayan afkawar da jami'an tsaro suka yi wasu masu zanga-zanga a Khartoum cikin makon nan, lamarin da shaidun gani da suka zargi jami'an tsaron RSF da shi. Lokacin da ke tare da masu zanga-zangar sun ce adadin likitocin da suke tare da masu zanga-zanga sun ce adadin mutanen da aka kashe ya kai 118. Sai dai kuma ma'aikatar lafiya ta Sudan ta fitar da sanarwar da ke cewa waɗanda suka mutu ba su wuce 46 ba. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Talata shugaban Amurka Donald Trump ya ɗaga wata takarda a fadar White House yana mai cewa sabuwar yarjejeniyar ce da ƙasar Mexico, sai dai ita kanta Mexico ba ta san abin da yake magana a kai ba. Trump ya faɗa manema labarai cewa zai bar ƙasar Mexico ta yi sanarwar da kanta lokacin da ya kamata. Da aka tambaye shi ko Mexico ta amince za ta riƙe bakin hauren da suke neman mafaka a Amurka, Trump ya ce ba zai amsa wannan tambaya ba. Amma ranar Litinin ministan harkokin wajen Mexico Marcelo Ebrard ya daga wata takarda a hannunsa inda ya nuna sharuɗan yarjejeniyar ciki har da batun Mexico za ta aika dakarun ta 600 zuwa bakin iyakarta da kasar Guatemala domin dakile kurarar bakin haurin da ke fitowa daga kasashen tsakiyar nahiyar Amurka da zuma zuwa kasar Amurka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wadalla Adembo Ogundeyi dan matashi ne mai shekaru 32 da haihuwa da ya nasarar zama kakakin majalisar dokokin jihar Oyo, lamarin da ya kai shiga zama kakakin majalisar dokoki a jiha wato mafi karancin shekaru a Najeriya. Wakilin mu Hassan Umar Tabuwar ya hada mana rahoto akan labarin matashin.
A karon farko a tarihin siyasar Najeriya, majalisar dokokin jihar Oyo ta zaɓi matashi Ogundeyin Adebo Edward dan shekaru 32 da haihuwa daga mazabar Ibarakwa ta gabas wato Ibarakwa East da ke jihar Oyo a matsayin kakakin majalisar dokokin jihar ta Oyo. Honorable Ogundeyi Adebo Edward dai, wanda yana ɗaya daga cikin ƴaƴan marigayi Chief Adeseun Ogundeyin da mahaifiyarsa uwar gida Tina Ogundeyin, ya kammala kara tun jami'a a jami'ar Babcock a Ileshin Remo Ikeni a jihar Ogun. Sai dai duk kokarin da ni don samun tattaunawa da sabon kakakin majalisar dokokin ta jihar Oyo ya ci tura, domin a lokacin da ni isa majalisar dokokin ta jihar Oyo an gaya min cewa majalisar bata zauna ba, hasali ma ta dage zamanta sai 22 ga wannan wata na Yuni da muke ciki. Akan haka na ji ra'ayoyin wasu matasa a game da zaben tashi a matsayin shugaban majalisar dokokin jihar Oyo.
Oruko mi ni Adisa Adegoke. Inu mi dun kopo ni to ma di speaker wa. Inu mi dun kopo ito be awa koni sise.
Matashi Adisa Adegoke yace sun yi farin ciki sosai da aka zabi matashi kakakin majalisar dokokin jihar Oyo, kuma suna fatar zai musu aiki da sama musu abubuwan yi. Ita ma matashiya cewa ta yi.
Kafila Adebayo, mun ji dadi dadi sosai sosai House of Speaker. Mun ji dadi sosai ba aiki ko si ishe mun zauna erowa lowo kai gbewa ko si she rara o. Mun ji dadi sosai sosai o. Speakers of Assembly, mun ji dadi as a youth ba aiki. Oyo State, mun ji dadi dadi an samu youth as House of Assembly o. Allah ta taimaka miki o you House of Assembly o. Make you remember also ba aiki a gari o.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria.
Tufadalla a gaida Hassan Umar Tambuwal. Tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido yana cikin kusoshin jam'iyyar adawa ta PDP wadda ke nuna adawa ga sauya ranar demokradiyya a Najeriya. Hakan ko ya bayyana ne a hirarsa da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwali, wanda muka fara kawo muku a shirinmu na safiya. To yanzu ga ci gaban hirar.
Wai za a iya cewa wannan bayanin da Sulalami da yake yi, kana ganin cewa sigar da aka bi wajen karrama wannan rana ba ita kamata abu ba, ko kuma a kwata-kwata bai kamata ma a ce an karrama ta bane?
Ni mana shekaru ne kaji fi abu da shi ne kaji kun ago labayar ban gado a gida, ago labayar zuwa a cikin yan gida ice da zama kusa su gado ice gana gana ka ba ta don bai da wannan hurumin.
Karfa wasu mutane su ce dan ba a jawo ka jiki ba ne an ce a yi harkar nan tare da kai, shi ne sa kake wannan magana?
A ɗauka hakan ne, a ɗauka hakan ne, shi ne ina bushi ko ina bakin ciki ko ina ƙyashi a ɗauka hakan ne, amma dai magana shi ne ago labayar ba zai bani gadon gidanmu ba.
Idan haka ne ya kamata a yi?
Ha, shi ne sai a samu yanayi, a samu suwaye suka yi ainihin SDP. Ya aka yi SDP? Ya za a kalli June 12? Domin ni na san abu na June 12. Babin gida yake ofis ɗinsa a kan June 12. Na yi magana a bisa ba abin da faɗa kan June 12, ba abin da faɗa ba. Amma dai magana shi ne yanayi aka zo wani ƙasa wanda yake abin da yake ya riga kusan ya kwanta da wuya haka ta da shi. Don mu sani shi ɗin babu so a yanzu. Me ye hikimar, me ye ribar, me ake so a yi? An san tarihin, an ba da gudunmuwa, me yasa ake so a yi? Magana shi ne kar a yi mana dariya. A ce har ma muna son mu ci riba da mutuwa a kan biyan bukata, mu yi cewa mai amfani da mutuwa wajen biyan bukata. Yarabawan da suke magana a June 12 yanzu suke hayaniya kaza kaza, ai su da ma sun samu hanyar da su yi rigima a Najeriya da wacin ba su magana June 12. To da wadda ita yanzu ya ba su dama yanzu an ka duba abin da ke wannan bikin, za su yi kaza kaza, suna magana cewa me ya makoma Yarabawa a Najeriya da agendar su da kaza, su cewa idan an rabu Najeriya me ya matsayin su in ma kaza kaza, ai abin da ke wadda kenan. So masu magana June 12 din ai shi ne masu giribi ne, inda su noma ba.
gashi gwamnati ta mai har doka an kai majalisa ta sa an sauye wannan rana aikin gama za a iya cewa ya gama me kake ganin makomar abin da ake so za a cimma wata gina
aikin gama ya gama na yadda wadda aikin gama abin dariya ne shine wanda yake cin mutuncin demokradiya ya wulakanta ta shi din siyasa barawo ne shi ba zai siyasa ba ya ji mulki a Najeriya yau shine mai rai demokradiya alhamdulillah
wai alislami da kaman baka jin dadi da yadda aka kafa demokradiya aka saba shekaru 20 ana bukukuwan nan 29 ga wata kuma yanzu an koma yadda ita 12 kaman wannan sauyin ko canjin da aka yi na rana kunnin kamar bai kwanta maka a rai ba
shi wata musan shine wannan demokradiya da aka fata ake maganta a yanzu motar da muka kafata sannan aka zo aka ce mulkin farko na Intergauta ake bikin Obasanjo ake bikin Yar'Adua ake bikin Jonathan ake bikin shi Buhari to sannan yazo yace shine ganin shi yanzu tun da yana shugaba sai yanzu zai cinye dukkan tarihin siyasa a madadin demokradiya dalilin ne shi sai mai randin jin mulki randin demokradiya wani ba inda ni Buhari ba sai ce to saboda danda da mutubutar demokradiya ran ta 31 ga Disamba da ne ji mulki to wannan nadi shine rayuwar demokradiya
amma me yake hikimar hakan
shine idan shine rusa demokradiya ai sai yazo ya ce yayi kuskure da ji mulkin nan ya gyara abun
to madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari a hirarsa da tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido sai dai kafin mu ci gaba da shirin namu sai a shakata da wannan wakar sai dai kada a shafa waɗannan shirye-shiryen na zuwa ne daga nan Washington DC yanzu ku karfe 3 ne da minti 13 na dare a nan Washington ga shirinmu na gaba ciki da gaskiya
jama'a assalamu alaikum Shirin ciki da gaskiya na wannan makon zai fara duba batun korar wasu ma'aikata 50 na kamfanin buga kuɗi na Najeriya dake karkashin babban bankin Najeriya CBN. Wasu daga cikin ma'aikatan da suka tuntubi wannan shiri sun bar labarin an kore su daga bakin aiki a shekara ta 2012 sakamakon satin naira miliyan 1.5 da wani daga cikin su yayi wanda suka ce laifin ya shafe su maimakon ya tsaya ga asalin wanda ya aikata laifin. A sakamakon hakan neman aiki yana musu wuya dan fentin da aka shafa musu na kura daga aikin da suka yi a baya wanda ke nuna cewa ba su da gaskiya tun lokacin da muka samu korafin ma'aikatan mun yi yunkurin jin ta bakin kamfanin amma hakar mu bata cimma ruwa ba gabanin fara wannan shiri mun samu babban manajan kamfanin Umar Abbas Masanawa wanda ya bada tabbacin kamfanin zai yi mana duk bayanin da muka bukata in mun rubuto bukatar hakan kan wannan lamari na koran ma'aikatan Masana wanda shugaba Buhari ya amince da nada shi kan mukamin ya ce duk da cewa lokacin da lamarin ya faru ba suke shugabancin kamfanin ba amma babu wani abu da za su boye kan labarin don tabbatar da adalci ga kowa da yaddar Allah shirin zai zanta da Umar Masanawa da farko dai kamar yadda aka saba za mu fara kawo muku korafin ma'aikatan da kuma sharhin lawyer barista Yusuf Sallau mutum biyu kan ka'idar doka ta dauka da sallamar ma'aikata daga bakin aiki A kasance da mu cikin shirin suna Nasir Fil Hashin Gumel.
Yanzu ina tare da mai magana da yawun gungun ma'aikatan kamfanin buga takardun kuɗi na Najeriya da kuma sauran muhimman takardun bayanai, wato Security Printing and Minting Company. Da farko za mu san sunanka.
To, da farko dai sunana Isiyaku Ali. Ni tsohon ma'aikacin kamfanin buga takardun kuɗi na ƙasa ne, wato Nigeria Security Printing and Minting Company. Na zo ofishinku ne domin isar da ku kanmu akan zaluntar mu da aka yi a zamanin da muke aiki a wannan kamfanin.
Idan ka ce an zalunce ku, me kake nufi?
To, abin da ya faru shine ranar 14 ga watan 11 Hijira ta 2012 muna aikin rana, wato afternoon duty, sai aka samu wani bata gari a cikin waɗanda muke aiki tare da su ya saci kuɗi wanda ake bugawa a wurin. To, ba tare da an yi wani bincike ba, sai aka haɗa kusan ɗaukacin waɗanda muke aiki a wannan shift ɗin, kusan mutum 50 aka kore mu.
Galibi aikin gwamnati kafin a ɗauki mataki akan sa kwamiti a yi bincike, a kira mutane su ba da bayani, sannan daga baya kwamiti ya fidda sakamakon bincikensa. Ku a wannan kesa ku an yi wani duk wani matakai?
Kwata-kwata ba a yi ba. Abin ya faru da sati ɗaya aka kawo takarda da aka raba mana da wanda suka yi sata da wanda ba su yi sata ba, babu wani bayani. Kawai aka haɗa kowa da kowa aka kore shi, kusan mu 50.
Ainihin abin da ya faru, za ka iya tuna adadin abin da aka sata misali?
Abin da mutumin ya sata sinki uku ne na naira 500, wato miliyan 1,500.
To, daga nan sai me faru?
Da aka kore mu, mafi yawan mu dai mun yi kusan shekara 20, akwai wanda suka yi shekara 20, akwai wanda suka yi shekara 17, kamar ni shekara ta 17 ina aiki a wurin. Abin da ya daɗa nuna cewa ba a bincike ba shine cikin sati ɗaya aka yi wannan kura. An yi abin ran 14, an zo ran 21 aka bi mu da takarda aka ba mu, aka ce mu tafi. Kuma abin takaicin shine sai da muka dawo da ma kamfani kuɗi.
To, wani shekara da kamfani kuɗi, wani kuɗi kana da shi misali?
Misali, a cikin watan Oktoba na karɓi naira 200,000 bashi a wajen cooperative saboda in biya kuɗin makarantar yara na. To, na da na karɓa Allah cikin ikonsa sai wannan abin ya faru a cikin watan Nuwamba. To, ka duba wannan takardattawa abin da ya rubuta, sai da na dawo da naira 100,000 da naira 5, 100,500 da naira 750 da kobo 27.
Wani abu, wannan kuɗin shi na bashi ne?
Shi na bashi.
Ba magana wancan kuɗin da wata bane?
Ba shi bane.
Na gane.
Abinda yake nunarwa a nan shi ne, wato babu wani benefit da aka bamu. Kawai kayi shekara 17 an waye gari an ce ba a yi da kai, kuma an haɗa da ɓarawo da wanda ba ɓarawo ba, an muku kuɗin goro an ce duk ɓarawo.
Kuma yanzu kamar yadda nake duk wannan takarda taka, ina ga kamar ma wato kamar an soke aikin da kai termination kura kenan,
kura ce
yanzu aikin da kai na shekarun nan ba
shekara 17
ba wani sa
babu gratuity
ba da wannan pension.
Akwai pension saboda akwai wannan pension
kana wato wannan kudin da kai tara da mu
yawa,
wannan pension babu shi,
babu shi ko kwata-kwata sai ma kudi da na dawo da kamfani. To, wani abu da ya fito a cikin harkar shine su security wanda suke kula da harkar tsaro na kamfanin, wanda da abin ya faru an dakatar da su, sai aka tashi sai aka zabe su uku da head security da kuma manajojinsa guda biyu, su aka ce wai su tafi su rubuta sanya retire, mu kuma aka ba mu termination of appointment. Bayan haka daidai wannan lokaci sai ya zo daidai da lokacin da ainihin mai girma babban gwamnan banki na ƙasa a wancan lokaci, sarkin Kano ne yanzu mai martaba, ya dakatar da MD din. To, a lokacin mun yi farin ciki da haka saboda muna ganin cewa za a samu a yi mana adalci.
Wato, ina fahimce ka shi kamfanin yana ƙarƙashin babban bankin Najeriya?
Yana ƙarƙashin Central Bank of Nigeria ne, kuma babban gwamnan banki shi ne ainihin chairman board of directors. To, da aka dakatar da mutumin, mun ɗauka cewa za a duba harkar mu, mun yi ƙoƙari mu samu mai magana da shi, Allah bai nufa ba, don muna zaton cewa abin da aka rubuta masa kawai shi ya gani cewa dukkan mu ɓarayi ne shift ɗin gaba ɗaya. To, bayan ana nan muna ta ƙoƙarin yadda za mu samu mai magana da shi, abu bai yiwu ba har lokacin sa ya wuce, aka kawo wani sabon CBN gwamna ɗin. To, CBN gwamna ne yanzu da ya zo shi ma muna da dan uwa wanda yake magana da shi, wanda ko da yaushe suna magana, ya kira shi ya masa kuka ya ce to ku je ku rubuta takarda cewa kuna neman a yi muku adalci. Muka rubuta masa takarda, lauya muka dauka ya rubuta mana takarda muke bukatar a yi mana adalci domin a bincika waɗanda suka yi sata a hukunta su.
Yawa idan kace kuna bukatar muku adalci takamaimai muke nufi da haka.
Muna nufin cewa ba za ya yiwu gaba ɗaya mutum 50 ko kusan 50 a ce dukkan su barayi bane. Mutanen da suka yi satan nan kusan kowa ya san su. An zo an hada da wanda ya san harka da wanda bai sani ba, an hada mu. Muna da ƴaƴa, muna da abokan aiki. Sai a kalle ka kai an kore ka aiki saboda kai sata kuma alhalin ba kai ba. To a lokacin mun rubuta wa MD na wancan lokaci Ambassador Ahmad Bamalli, muna roƙonsa cewa dan Allah dan Annabi a yi mana adalci. To abu bai samu ba. Mun yi kokari mai establishing contact da CBN gwamna na wancan lokaci bai ba. Wannan kuma da muka same shi muka yi masa magana ya ce mun rubuta mun aika. Mun sake aikawa shiru kuma sai ya ma daina daukan wayar mu kwata-kwata.
Shi
CBN gwamna na yanzu. To a ƙarshe dai MD na yanzu nake roƙonsa cewa don Allah don Annabi ya duba abin da aka yi mana, a yi mana adalci. A yi bincike a gano wanda suke da laifi a hukunta su. Waɗanda ba su da laifi kuma in an kamfani tana buƙatar su ta maida su, idan kuma ba ta buƙatar su ta sallame su. Burinmu kawai kenan. Ita yi musu sallama ta mutuntawa.
To yanzu bayan da duk wannan ya faru tsawon shekarun nan, ya kuke fama da rayuwa kasancewar aiki an rasa shi?
To kowa ya san halin da ake ciki a ƙasar nan. Wallahi tallahi a cikin mutanenmu akwai matar da gidan da take haya an kore ta, ta fito ta rasa yanda za ta yi, ta kama rashin lafiya ƴaƴanta, ta tura su suka zo harabar kamfani. Suna roƙo don Allah don Annabi su ba a taimaka mata uwarsu ba ta da lafiya. Su ma'aikata sun sani a Lagos. Suna roƙo don Allah don Annabi a taimaka mata da ɗan kuɗi ba ta da lafiya. Wallahi baiwar Allah na haka ta mutu. Suna ƴaƴanta suna ji suna gani ta mutu. Akwai ɗanta halikin da naira 1,000 wanda zai amfani da shi ƴarsa ba ta da lafiya. Wallahi yana ji yana gani bawan Allah nan. Yasa ta mutu saboda ba ya da yanda zai yi. Wasu daga cikin mutanen mu sun yi tsufan dole in ka gansu gaba ɗaya sun zama ba sa cikin hayyacin su saboda yanda rayuwa ta koma musu. Kaga wannan muna ganin ba adalci ba. Ba zai yiwu a ce gaba ɗaya shift guda mutane gaba ɗaya su zama cewa bai dukkan su barayi bane, ba daidai bane. Mu ba ca muka yi a dawo da mu ba, dan ba zan faɗa a maimakon abin nan ba, amma mu buƙatar mu shine a yi mana adalci. Waɗanda suka yi a hukunta su, wanda ba su yi ba kamfani in tana buƙatar har aiki da su ta dawo da su, in kuma ba za ta dawo da su ba ta wannan ɗin su ta sallame su a mutunci sai su je su sake samuwar rai.
Shin waɗannan matakai ya kamata a ce kamfanoni da ma'aikatan gwamnatoci suna ɗauka kafin ɗauka da koren ma'aikata? To idan Allah ya kai makon gobe, za mu ji ta bakin lauya barista Yusuf Sallau mutum domin jin ƙa'idojin da dokar Najeriya ta samar game da sallamar ma'aikata daga bakin aiki. Yanzu a madadin Hassan Mai na kaina da Nasir Adamu Alhikaya waɗanda suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku, ni Sarfili Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
Madalla yanzu kuma lokacin ne da zamu kawo muku sharhin jaridun Kamaru.
Zan fara sharhin jaridan namu ne na wannan mako da jaridan The Peace Actual ta kasar Jamhuriyar Kamaru, an da tarwato mana cewa gwamnatin Musabiya ta zayyana manyan ayyuka da za ta gudanar har guda 6,000 cikin shekaru 5 din da zai gudanar da harkokin mulkin sa a jihohi 10 na kasar Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar The Post an da ita kuma ta labarta mana cewa ministan tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru Joseph Beti Asumu ya ziyarci jihohin 'yan Aware guda 2 domin neman sasanta rikicin da yake cinyewa a kasar jamhuriyar Kamaru, sai kuma jaridar The Star anda ita ma ta yi mana tsaye kuce ne akan gobarar da ta lakume wani bangare na matatan man kasar jamhuriyar Kamaru. Anda ministan cikin gida na kasar ta Kamaru ya kai ziyarar gani da idanunsa ana irin bannar da wannan gobarar ta yi. Jaridar Lesance kuma fashin bake ta yi akan hamshakin attajirin nan dan kasar Faransa Bolloré, wanda kontragin sa ya kawo karshe a wannan lokaci, amma ya ce ba zai bar kasar ta jamhuriyar Kamaru ba. Sai jaridan Mutation anda ita ma ta nuna mana cewa shugaban majalisar dokokin kasar jamhuriyar Kamaru Kabayake Jibrin ya yi wa kungiyoyin agaji na kasashen duniya jawabi, anda ya ce su yi kokari su yi ta kansu domin kasar Kamaru ita ce za ta magance al'amuran da ke damunta. Jaridan The Guardian Post kuma cewa ta yi kungiyar Human Rights Watch ta ce rikicin da yake faruwa a bangaren yan awaren kasar Kamaru ya cancanta mustabiya ya kokari ya kawo ƙarshen al'amarin. Jaridan The Premium kuma cewa ta yi badakalar da tsohon ministan tsaron kasar jamhuriyar Kamaru ya yi Musta Mebango yana nema ya shafi waɗansu ministoci a kasar ta jamhuriyar Kamaru a yayin da yake zaune a gidan maza da ke birnin Yaounde. Sai kuma jaridar Independent anda ita ma ta gulmata mana irin yanda sakataren gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru Musa Federan Ngongo yake neman wuce gona da iri a yayin da shine yake daukan mataki a duk waɗansu ayyukan gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru. Jaridar The Sun kuma ta jihohin yan Aware ta ce wani bom ya tashi a birnin Limbe anda ya halaka mutum guda. Za mu kammala sharhin jaridar namu ne da jaridar West anda ta ambato mana cewar har yanzu dai tsugune bata kare ba a kasar jamhuriyar Kamaru, anda magoya bayan jagoran yan adawan kasar ta Kamaru Maurice Kamto yanzu suke cikin ukuba a yayin da aka tankada kiyayen sama da mutane 700 a gidan yari kasancewar suna gudanar da zanga-zanga ba akan ka'ida ba domin suna neman a sako jagoran nasu daga gidan yari. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da ku aika mana.
Assalamu alaikum BOA, mai magana Ali Rakana Gashuwa, babban auditor general na kungiyar muryar talaka na Najeriya. Albarkacin ranar demokuraɗiyya a Najeriya, muna farin ciki da wannan rana, muna jin daɗin Ubangiji Allah haɗa kan musulmi da Kirista a Najeriya. Mu ina kira ga 'yan Najeriya mu guji ƙabilanci.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, magana Sanar Bishido da sabon raga tana tsufa sakatare janar na kungiyar muryar talaka. Ranar demokuraɗiyya ta zuwa, ina tsoron wannan dama in kira da shugabannin Najeriya da cewa ba ya yi biki da matalakan Najeriya ba, sai dai ku inganta rayuwar talaka.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Alhaji Musa Amir Garcia, kudin Najeriya, mutumin Orita. Mu dai ƴan majalisa an naɗa ku, an rabar da ku, ku dai a nan ne waɗanda an kai dai so wa ƙarfi Allah ya sa, sai adalci a ga talakan Najeriya baki ɗaya a kowane fanni.
Madalla yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da takaitattun labaran duniya.
To a takaice, ma'aikatar lafiya ta kasar Uganda ta tabbatar da cewa wani yaro dan shekaru 5 da haihuwa ya kamu da cutar Ebola, lamarin da ke nuna a karan farko cutar ta yadu zuwa wata kasa da annobar da ake gani a matsayin mafi girma ta biyu a tarihi. Yaron dan asalin Congo ya isa kasar Uganda ranar Lahadi shi da iyalansa, kuma an kebe shi a asibitin Kisese a birnin da ke kan iyakar Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo. Shugabannin 'yan adawa a Sudan sun amince da kawo ƙarshen yi wa gwamnati bore da yajin aiki, wato da yajin aiki, su kuma koma kan teburin tattaunawa da majalisar soji da ke mulki domin samar da kwamitin miƙa mulki ga gwamnatin farar hula. Ita kuma majalisar soji ta amince za ta sako dukkan fursunonin siyasa da ta kama, a cewar jakara na musamman daga ƙasar Habasha Mahmud Dirir lokacin da yake magana da manema labarai a jiya Talata.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin hantsi. To sai da lasariya za ji wasu abokan aikinmu da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Guman da ya taimaka muka gabatar da wannan shirin, sai wanda ya shirya ba da umarnin Solomon Abu da kuma injiniyanmu na wannan hantsi Minista Darrell Smith, Baba ya kuma ke ne daga nan Washington DC, muke sallama da ku. Assalamu alaikum.